Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Fara'a, Nomad FM da Dalol FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata da kuma fina-finai a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan lokaci, yau Litinin 29 ga watan Yuli shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Cikin shirin namu za ku ji cewar shugabar jam'iyyar wakilan Amurka ta ziyarci kasar Ghana a karo na farko, ko me ya kawo ta za ku ji a cikin shirin namu. Idan muka leka jihar Kaduna kuwa za mu ji cewar kotun da ke sauraron ƙarar gwamnatin tarayya a game da shugaban ƴan Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ta ɗaga wannan zama. Akan hakan ne kuma za mu so mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Waya kuke kallon wannan dambarwa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma ƴan kungiyar ƴan Shi'a? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. Kada kuma a manta a sa alamar tarawa a farko. Amma duk kafin mu tsunduma cikin shirye-shiryen namu, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe akalla mutum uku, ciki har da wani yaro dan shekaru 6 da haihuwa a wajen wani sanannen bikin abinci a jiya Lahadi, inda daga baya shi ma 'yan sanda suka harbe shi har lahira. 'Yan sandan sun ce maharin ya yi ta kaikaitar wasu ɗaiɗaikun mutane ne da bindiga a bikin abincin da aka yi a birnin Gilroy da ke kudu maso gabashin San Francisco, mai nisan kilomita 170 daga birnin. Rahotanni sun ce akalla mutum 15 da suka halarci bikin sun ji raunuka. Kafofin yaɗa labarai sun bayyana sunan maharin a matsayin Santino William Ligan, ɗan shekaru 19 da haihuwa, yayin da suka ce suna ci gaba da bincike ko akwai ɗan bindiga na biyu. Ana dai gudanar da bikin ne a duk shekara a birnin na Gilroy da ke yawan noma. Akan kuma binciki mutane kafin a bar su shiga wurin bikin. 'Yan sanda sun ce ɗan bindigar ya yanka wayar shingen wurin da ake bikin domin ya kauce ma jami'an tsaro. Masu shirya zanga-zanga a Sudan sun ce a yau Litinin jami'an tsaron ƙasar sun harbe mutum 5 har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske don kawo ƙarshen wata zanga-zanga. A cewar wani kwamitin likitocin ƙasar, wasu gwanayen harbi ne suka buɗe wuta a kan ɗalibai masu zanga-zanga a Al-Obid, lamarin da ya jikkata wasu da dama baya ga mutuwar mutum 5 da suka mutu. Mustapha Muhammad likita ne a garin na Al-Obid ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa yawanci waɗanda suka jikkata an harbe su ne a ƙafafuwansu da kai da kuma cikinsu, huɗu daga cikin waɗanda suka mutu duk ɗalibai ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta kauce ma tashin hankali. Ya kuma zargi wasu 'yan siyasar yammacin duniya da rura wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin. Mai magana da yawun hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin China da Hong Kong, Yang Guang, ya sake jaddada goyon bayan gwamnati ga shugabar yankin ta Hong Kong, Carrie Lam, da take fuskantar matsin lamba. Waɗannan kalamai na Guang na zuwa ne bayan wata tarzoma da ta auku da daddare a yankin na Hong Kong. inda masu zanga-zanga suka fantsama kan titunan birnin Kana suka bujirewa 'yan sandan kwantar da tarzoma waɗanda suka yi ta kai musu hari da barkono mai sa ƙwalla da harsashen roba. Yayin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar, an harba wani nau'in iskar gas wanda a da makami ne da ake amfani da shi a matakin ƙarshe na daƙile zanga-zanga domin hana masu boran kaiwa ga ofishin wanda a makon da ya gabata masu zanga-zangar suka lalata. Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota ɗauke da bom da bindiga a Kabul, babban birnin ƙasar, ya kashe aƙalla mutum 20 da kuma jikkata wasu 50. Jami'ai da kuma shaidu sun ce wasu 'yan ƙunar baƙin wake ɗauke da manyan makamai sun kutsa kai zuwa wani gida da ofishin Afghanistan Green Train, wata ƙungiya mai fafutukar siyasa da tsohon shugaban leƙen asirin ƙasar jagoranta Amrullah Saleh.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar a kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jagoranci wani ayarin gwamnatin Amurka don ziyartar ƙasar Ghana, inda ake bikin cika shekaru 400 da aka fara ɗaukar wasu mutane daga ƙasashen Afirka zuwa ƙasar ta Amurka a matsayin bayi. Ridwanullah Abbas ya aiko muna da ƙarin bayani.
Jakadiyar Amurka a nan Ghana Stephanie S. Sullivan da kakakin majalisar dokokin Ghana Professor Mike Okwe suka tarbi Nancy Pelosi da tawagata a filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na kutuka da ke a nan Accra, da take yi wa manema labarai ƙarin bayani akan wannan ziyara. Ministan harkokin wajen Ghana kuma 'yar majalisa mai wakiltar mazaɓar Anya Sutum Shala Aye Kubuchwe ta ce, wannan ziyara na Nancy Pelosi da babbar tawagarta mai mambobi 35 zuwa 40 za ta haska Ghana a idon duniya. Kana za ta ƙara wa bukin komawa gida armashi saboda zai janyo hankali akan ƙasar Ghana. Madam Boce ta ce Nancy Pelosi za ta yi jawabi a gaban majalisa, tana mai faɗan cewa ta ce bakuwarmu za ta yi jawabi mai muhimmanci a zauren majalisar. Wannan ziyara za ta ƙarfafa zumunci tsakanin Ghana da Amurka. Akan wannan bukin dawowa gida Ghana, tana sa ran ganin dubun-dubatan mutane daga ƙasashen duniya masu alaƙa da nahiyar Afirka. Nancy Pelosi za ta kai ziyara a tashoshin jigilar bayi ta Cape Coast Castle da ta Elmina Castle da yanzu suka zama gidajen tarihi. A nan Cape Coast Castle, tawagan za ta tafi inda ake amfani a matsayin kofar da ake shigewa da bayi, da aka yi wa lakabi kofar da ba dawowa, wato door of no return a Turanci. 'Yan Ghana da dama ne sun ka bayyana farin cikinsu da wannan ziyara da tawagar Amurka ta kawo a Ghana ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi.
Sunana mu tare. Mun farin ciki saboda mun san dole akwai taimakon da za ta yi mana. Dole zai zama mana alheri ne, dole saboda ya bunƙasa tattalin arzikin gari.
Sunana Zakiya, ɗaliban Islamic University. Batu wanga mata da ta shigo ƙasar Ghana babban alheri ne. Tariki babban matsayi can ƙasar Amerika, kuma shigowa irin wanga manyan mutane cikin Ghana babban alheri ne. A takaice dai muna mata marhaba da sanda zuwa.
Sunana Alhaji Ahmad Alhassan mai suna. Ta sauko nan ƙasarmu na Ghana. Ya ta ma kai mana ziyara kuma daga Elmina, inda aka bi da bayi aka je da su can Amerika. Wannan ma wani babban ci gaba ne ta zo ta gani da idanunta irin wahalan da baƙaƙe suka sha da aka bi da su aka tafi da su wannan abin na ƙasa na Amerika.
Za a shirya wa Nancy Pelosi da tawagarta liyafar ban girma a fadar shugaban ƙasar Ghana ta Jubilee House a nan Accra. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
gaida Ridwanullah Abbas daga kasar Ghana. To a yau ne babbar kotun a jihar Kaduna a Najeriya ta dage shari'ar da take saurare kan batun da shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya gabatar mata ta neman a bashi a bada belin sa don ya je neman magani a kasashen waje. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya hada mana wannan rahoton.
Kotun da ke sauraron karar ta Sheikh Al-Zakzaki dai ta dage zamanta a wannan rana har sai zuwa ranar Litinin ta makon gobe. Domin yanke hukunci akan bukatar da Sheikh Al-Zakzakin da mai dakin shi suka zo da ita domin ganin sun fita kasar waje don duba lafiyar su. Barista Sadau Garba ne yayi magana da yawun lauyoyin Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki.
Eh to yau an shiga kotu an yi wajen awa uku ana bayanai da dalilai da ya kamata kotu ta bada daman su tafi kasar waje neman lafiyar su saboda halin da suke ciki yayi tsanani sannan cewa asibitocin da suke nan Najeriya ba za su iya lura da su yanda ya kamata ba sannan takaddun da aka gabatar ma kotu duk ya nuna shawarwari na likitocin da suka duba su na cewa ya kamata a ba da daman su je waje su nemi magani sun yana kwance ita ma matan nashi jikin nata yayi tsanani dalilan ma da yasa kenan ake ganin ya cancanta a bari su je su nemi magani a kasan waje saboda ko sun zo ba za su iya shiga ko hawa kotun ba za su iya hawa ba yanzu an daga kotu za ta bada shawaran shin za ta bada shi beli ko ba za ta bada shi beli ba zuwa rana ta yau
lauya Bayar Dari shi wakilci gwamnatin jihar Kaduna a zaman kotun na wannan rana
yau a kotu ta zauna ta ji koken waɗanda suke neman a ba malam dama ya je kasan waje ya nemi magani ta saurare mu ta saurari bukatun shi ta saurari koke-koken mu sannan ta ce za ta daga siran Litini wasati mai zuwa wannan watan da zamu shiga na August da duk da abubuwan da malam ya kawo rahotunan da ya kawo na likitoci duk in tayi ta duba sai ta bada shawara ku to inda ka tsaya kenan
rundunar yan sandan jihar Kaduna ta ce shari'ar jagoran mabiya mazhabar Shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ita ce ta sa aka rufe wasu daga cikin hanyoyin garin Kaduna don gudun tashin hankali kakakin rundunar yan sandan a jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ne yayi wa muryar Amurka karin bayani akan matakan da rundunar yan sandan ta dauka a wannan rana ta Litinin akan wasu hanyoyi da ke garin Kaduna
babu wani rahoto na fargaba ba amma kasancewa ganin abin da ya faru a Abuja kwanaki kadan da suka wuce da kuma yawancin lokuta dama idan duranan da za a gurfanar da shugaban shari'a mabiyansa suka fito suna zanga-zanga cewa da dai sai an sake shi to kuma ganin yadda yanayin zanga-zanga su ya juya yakan zama ba na lumana ba wannan karan shi yasa don tabbatar da kyakkyawan tsaro da rayuka da dukiyoyin jama'a jihar Kaduna da kuma tabbatar da cewa su kansu masu halartar kotun goshi din da za a zo halartar kotun ba kai ga yin wani abu da zai kawo cutar da wani dan Najeriya ba yasa ita don yan sanda hakkinta ne dama ta tabbatar da wannan tsaro ya zama da cewa ba a ba da dama ko da abin zai kuwa wani zai yi tunanin yin haka
amma bayan fitowar jami'an yan sanda akwai rahoton inda su mabiya ko magoya bayan malam din suka fito aka haɗu da su koko
an yi zaman kotu cikin lumana babu wani rahoto da muka samu na cewa a wasu sun fito suna zanga-zanga babu kuma rahoto da aka samu na cewa an musguna ko an ci mutuncin wani halin da muke magana da kai dinnan ina kan wannan hanyar ne an bude dama don saboda wannan zaman kotun ya sa aka dauka wannan matakan tsaro
ya zo yanzu dai garin Kaduna ya samu natsuwa da kuma ci gaba da zirga-zirga bayan dage karar ta Sheikh Al-Zakzaki da kuma janye jami'an yan sandan da aka yi a wasu hanyoyin da ke garin Kaduna Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Masu saurare akan wannan shari'a nema muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ba tare da bata lokaci ba za mu fara.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara?
Ina magana da Muhammad Sani da Ugusau.
To Malam Muhammad, muna jinka.
Gaskiya ra'ayina game da yanci a abin da gwamnati ya yi daidai. Ga Allah, don mutane ne masu son tashin hankali. Ko ba gaskiya ba, don tashin hankali ba, kaga don yiwa a ce suna kada garin Abuja a zanga-zanga suna.
To baka ganin su kuma abin da suke, to Malam Muhammad, baka ganin su kuma abin da suke nema, su ma ya kamata a duba musu?
Ai, duk mun duk kotu, duk kadan su kotu din da ta kalli. Shi akwai kotu tukka masu jirin da kai kara da su kuma na asaba. Ya nan da duk kotu sai ta ga sai duk mun kotu, amma ba ta ta hankali ba, zai ta farta hankali ba har Allah.
To mun gode Malam Muhammad, bar mu tafi jihar Kwara. Wa muke da shi a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba ne, na Sokoto a Najeriya. Mai bulawo kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello, muna jin ka.
Dangane da cece kutan da ke faruwa tsakanin NGR da gwamnatin tarayya, to mu gaskiya muna kira ga gwamnatin tarayya, ya kamata waɗannan bayan Allah da a yi musu adalci. Duk da yake kotu ta ba da umarnin a cikin wannan bayan Allah, irin halin da yake ciki, ya kamata a ce a tausaya. Kuma maganar matakin da ake cewa ɗauka na cewa a haramta wannan ƙungiya, gaskiya wannan haramta wannan kungiya kuma muna ganin ba zai kawo ma Najeriya wani alheri ba. Muna fatar dai a sasanta kuma a yi duk abin da ya kamata a yi musu na adalci.
To mun gode Malam Bello, bari mu tafi garin gwamna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
To Yusuf Aliwara dai, barka da lasariya.
To barka ka dai Malam Murtala.
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Rigasa a kamar Sarayin Najeriya.
To muna sauraron ka.
Eh, lalle faka, mun waye gari gaskiya, mun ga hanyoyi an daddade mun tsorata, duk da dai su jami'an tsaro ba su gaya mana ba ma kafin ranan, sai da kawai mun waye gari mun ga hanyoyi an toshe, ba mu san dalili ba. To gaskiya abin da muke kira ga gwamnati shine cewa a ƙarƙashin kundin tsarin mulki muke rayuwa dai a ƙasar nan, musamman da su gwamnati da jami'an tsaro da su yanciya da kowane mai addini ma. To ya kamata kowane bangare aka je sai a duba kundin tsarin mulki, kowaye shi, ko ina fito, me ya kidan shi, me addinin shi, me kabilan shi, tunda kundin tsarin mulkin na yake shari'a sai a ga in ya bada dama a ba su bayin bawan Allah ne dai ne magani, to sai a bashi kamar yadda ake bayo wasu mutane wanda su ma an kama su an kai su kotu, za su ce za su je asibiti sai a ba su don su je su samu lafiya. To Allah ya kawo mana sauki kuma ya sa a fahimci juna a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, bari mu koma jihar Taraba. Wa muke da shi a Taraba?
Falalu ne mai anguwa daga mutum biyu da ke lokal Ghana.
To Malam Falalu, muna jin ka.
Gaskiya ne, ina ba wa mai girma shugaban kasa da gwamnan Kaduna shawari a kan taimaka su ke malamin nan don mu samu zaman lafiya a ƙasar nan da ke gaba mai dorewa.
To mun gode Malam Falalu, bari mu sake koma jihar ta Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum. Yusuf Haran, da barka da yamma.
To barka ka dai Malam Musa.
To alhamdulillah, sunana Alhaji Musan Garu, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kano nan Najeriya.
To muna sauraron ka.
To ita dai fituna dai ba a san, in an san farkon ta ba a san ƙarshen ta ba. Kuma mu abin da muke duba a koda yaushe ita dai rayuwa dai duk abin da za a yi wa kowa adalci. Kuma idan muka dauka duk irin wayannan abubuwan da yake karuwa, muna fama yanzu da matsaloli irin abubuwan da ya zanci tsaro. Yanzu ka ga ka duba a gani yau dinnan, ni ban ma san da wannan ba, in banda Allah ya sa na fito zan fita gurin aiki, kawai sai gashi nazo mota tsakanin da inda zan kai gun aiki ba mutum minti biyar ba, amma na tabbatar ma sai na kusan awa ɗaya ban kai gun da zan je ba. To ka ga irin wayannan abubuwan, irin wannan abun da yake kawowa ba abin da ya dace ba. Ya kamata gwamnati ta duba yadda ya kamata domin a tabbatar da mu dai mu zama mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, mu ji da abin da ake mana, da kashe mutanen mu da inda abubuwan da ake yi. Yanzu ko da ƴan kasuwar mu an kashe wajen mutum kusan mutum biyar a nan kasuwar mu, a nan kasuwar Kawo, in ba sun so kashe mu. To kin ga irin wannan abubuwan, idan ana cewa ana samun irin wannan crisis da sauransu, gaskiya ba abin da ya dace ba. Ya kamata gwamnati ta duba idan akwai yiwuwar yadda za ta yi, to gaskiya ya kamata a san abin da ya kamata domin wannan shari'a da ake gaskiya mun.
To mun gode Alhaji Musa, bari mu tafi jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Ali Adamu ne daga magama state local government Bauchi, to local government.
To muna jin ka Malam Ali Adamu.
Yawa, to Allah, kamar yadda uwa suke magana, sai a duba a gani idan doka ta ba da dama a ba da shi. Doktocinmu sun bincika sun ga wannan aiki na jinya nasa ba za a iya ba. To don Allah taimaka ba shi dama ya je ya nemi lafiyarsa da shi da matansa.
To mun gode Mala Ali Adamu, bar mu koma jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara kuma?
Kuna magana.
To layin malam na Zamfara ya tsinke. To sai a ci gaba da kira don a bayyana ra'ayi dangane da maudu'in mu na yau. To mun samu. To Bauchi, wa muke da shi a Bauchi? Wa ke magana daga Bauchi?
Ahmadu Eji.
To Malam Ahmadu, muna jin ka.
Yawa, ni na wannan ba VOA a American bane?
Eh, suke magana.
To ana gana shi da kuma kan ba irin wannan din ba.
To lalle ka samu sashen Hausa na muryar Amurka, muna magana ne akan wannan dambarwa da ke kai komo tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma shugaban ƴan Shia. Menene ra'ayinka dangane da haka?
Na magana Hussein daga Uturko.
To Benue.
Yawa, ina
Malam Hussein. To muna jin ka Malam Hussein.
Saboda haka ina ba da shawaran cewa gwamnati ta duba idan Allah ya sa wannan abun take nasu zai fi maslahanta.
Eh,
ayi hakuri a duba ko a cike shi.
To
zai nemi magani saboda yanayin na laruri.
Eh,
wannan ko ta laja.
To mun gode Malam Hussein. To har yanzu dai muna sauraron ku don ku kirto. Muna da kira daga jihar Niger. Muke da shi a jihar Niger.
Kuna magana da Ibrahim ne wankin hula garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To ni gaskiya a ra'ayina abinda nake so, abinda nake jin hankali ga ainihin shugabannin mu na Najeriya musamman Arewa, duk abinda suke sa tsoron Allah a kai.
Eh,
domin saboda a yankin Maiduguri haka aka fara da Malam Yusuf, abin ya zo ya kasance ba iya su kaɗai ta shafa ba, kuma gashin suna so su ja mana jagwangwamin wannan maganar ƴan Shi'a. Idan wani abu ya zo ya wuce abin da ake yanzu ba iyakan mu kaɗai za ta shafa ba, ba iyakan su kaɗai za ta shafa ba, mu ma da muke ƙauyuka da birane duk za ta iya shafan mu. Saboda haka su sa tsoron Allah kai, kuma suka ce za su ci gaba da haka alhaki ba zai basu ba.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi birnin tarayya. Wa muke da shi a birnin tarayya?
Kuna tare da mu.
To layin na birnin tarayya ya tsinke. To ina ganin iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama. Kara godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda agogon muke cewa yanzu karfe 4:53. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci da saduwar mu da kowa na shiri na labaran wasanni. Nasir da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars suka samu jiya a Kaduna, yadda suka lashe kofin na Challenge Cup na Nigeria, bayan da suka ci Niger Tornadoes 4-3 a bugun daga kai sai gola. Yasa su ƴan Kano Pillars din sun yi abin da ba su iya yi ba cikin shekaru 66 da suka gabata, wato cin wannan kofi kenan. Ƴan kwallon Kano Pillars da suka hada da captain din su Rabiu Ali da Bature Yaro da Victor Dennis da kuma Emmanuel Anyau duk sun samu saka kwallo a raga a bugun daga kai sai gola da aka yi, yayin da Ayo Adetola na Niger Tornadoes ya kasa sa tashi kwallon. To wannan yasa su ƴan Kano din yanzu sun biya bashin da suka ci a baran lokacin da suka samu nasarar ci 3 suna gaban ƴan Enugu Rangers, amma kuma ƙarshen ta suka bari ƴan Enugu Rangers sun suka ci musu har suka zo su ma a bugun penalty din suka lashe wannan kofi din wanda tukana suka ci a yanzu nan. Da wannan nasarar da suka samu yanzu Kano Pillars ce za ta wakilci Najeriya a gasar cin kofin zakaru na Afirka na shekarar 2020 da za a yi, yayin da su ƴan Niger Tornadoes sun kuma za a je su wakilci kasar a gasar cin kofin Confederation. To amma kafin a yi ta mazan mata-mata aka fara yi, inda kungiyar kwallon kafa ta nasara Amazon suka cicciki ƴan Rivers Angels suma da ci 4-5 kai, suma dai abubuwan daga kai so gowar da aka yi wanda yasa suma suka samu wannan nasarar tasu. Tsohon zakaran kwallon kafa na Manchester United Patrick Evra ya ba da sarwa a yau Litinin cewa zai murabus daga harkar kwallo, wanda zai sa tana kwallon da ya ta shekaru 20 wacce kuma a lokacinta ko kuma a cikinta ya samu lashe kofuna bala a dadin ta zo ƙarshe. shida Ibra ya wa United da wasa ne daga shekarar 2006 zuwa 2014 kuma a lokacin da shi aka ciyo kofuna akalla guda 9 wanda suka hada da na Premier League guda 5 da kuma kofin zakaru wato Champions League kenan. Wannan dan kwallon din shekaru 38 zahiwa har ila yau da shi Juventus ta ci kofin Serie A har guda 2 lokacin da yake mata wasa. Bayan da ya jingina wasa da Manchester United, Evra ya ce zai je ya zama coach ne. Wani dan dambin zamani na kasar Argentina da ake kira Hugo Santillan ya mutu dan shekaru 23 ne kuma ya mutu ne saboda dukan tsiya da ya sha a damban da suka yi ranar Asabar din nan shekaran jiya da wani dan damba da ake kira Eduardo Javier Abro. Jaridar Guardian Times ta bada labarin yadda aka yi shi wannan dan damba ya mutu jim kadan bayan da irin haka ta faru a ƙarshen mako, inda wani dan damba na daban shi ma da ake kira Maxim Dadashev shi ma ya rasa nashi rai shi ma da irin haka saboda dukan da aka yi masa a cikin damba din. A wancan damban da aka yi shekaran jiya ranar Asabar din, wanda suka kalle shi a talabijin sun ga yadda ake rike da shi Santillan din lokacin da ya duku sosai kashin ta dai hali zuwa fadi sai da aka sami shi abin shakal iska kafin a tafi da shi asibiti. Kashin ta dai da aka je asibitin sai da aka yi masa wato aikin tiyata a kansa saboda an ce jini ya taru a kansa saboda dukan da aka yi tai masa a kadin. To kashin ta dai ranar Alhamis da sanyin safiya ya ce gagarin ku. To jama'a, da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau, sai wata Litinin. Allah ya kai mun bar ku lafiya daga Washington.
To a gaida babban edita Aliyu Mustapha Sokoto da labaran wasanni, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Yusuf, hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe akalla mutum uku, ciki har da wani yaro dan shekaru 6 da haihuwa a wajen wani sanannen bikin abinci a jiya Lahadi, inda daga baya shi ma 'yan sanda suka harbe shi har lahira. Masu shirya zanga-zanga a Sudan sun ce a yau Litinin jami'an tsaron ƙasar sun harbe mutum 5 har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske don kawo ƙarshen wata zanga-zanga. Wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta ƙauracewa tashin hankali, ya kuma zargi wasu 'yan siyasar yammacin duniya da rurrutar wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin. Mai magana da yawun hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin China da Hong Kong, Yang Wang, ya sake jaddada goyon baya ga gwamnatin shugabar yankin ta Hong Kong, Carrie Lam, da take fuskantar matsin lamba. Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota ɗauke da bom da bindiga a Kabul, babban birnin ƙasar, ya kashe aƙalla mutum 20 da kuma jikkata wasu 50. Jami'ai da kuma shaidu sun ce wasu 'yan kunar bakin wake ɗauke da manyan makamai sun kutsa kai zuwa wani gida da ofishin Afghanistan Green Trend, wata ƙungiya mai fafutukar siyasa da tsohon shugaban leƙen asirin ƙasar yake jagoranta Amrullah Saleh.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Muhammad Hafiz Baballe, da kuma wadda ta haɗa ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, sai injiniyar tamu ta wannan lokaci, Nashwan Kali. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muka fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC, ta da fatar Ubangiji Allah ya gafarta mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, mu kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Assalamu.